Ga duk wanda ke ainihin yanar gizo wato social media, akwai wani wanda yanzu ya ce babu wanda zai mazagi sai sayi lakumar a nan garin mina, malaman mina kuma sun tashi saye an dakatar da shi wazi, muna godiya a takbir domin sayi lakumar mutum ne mai kima mai daraja. Haka kuma sun yi magana a kan wato Shaddafa da kuma Mala Albani, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masu rahama.
Alhamdulillah. That was the first song by the Pugus. While the song was on, we have Zubairu Gobza.
Guda goma sha biyu da suka haddace Alkur'ani maza da mata. Muna da ɗalibai 47 waɗanda suka yi karanta Alkur'ani tun daga suratul Fatiha har zuwa suratul Nas. Sannan kuma akwai wasu ɗalibai da suke kai da kuma malamai masu karantar da su da iyaye gabaki ɗaya. Duk mun taru a nan, malam zai yi mana nasiha wanda zai zamanto wato tunatarwa gare mu gabaki ɗaya.
Alhamdulillah. Allah. Sarkin Fulani can ga Alhaji Ardo Abdullahi Babado da siya wa tafiya wa tafiya and Alhaba Adam and Sheikh Bashir Zari Abudu want to give us the lectures on the purpose of why we are here. Welcome, sir.
Inshallah, jawabi ne yanzu shi ne malam zai yi. Mun samu isowa na oga Oga Jibril, kuma shi ne GPO yanzu na jihar Imo Station. Haka kuma idan ba ku manta ba, shi ne former ainihin wato DA na kwamishinoni da suka yi a nan, ɗaya daga cikin iyayen yara na wannan Islamiyya, kuma mai ba da ainihin shawara da Islamiyya ko da yaushe shi ne Alhaji Jibril. Muna yi maka maraba da zuwa. Insha Allah, akramaka Allahu sallam.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ينبغي دقنيس لكم كسا a ciki akwai sarakai da malamai da manyan ma'aikatan gwamnati, ƴan uwa ɗalibai, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a wannan gagarumin taho na taya ɗan uwanmu da suka haddace alqur'ani mai girma ga baki ɗaya munna da kuma waɗanda suka karanta alqur'ani kamar yadda aka ambata tun daga suratul fatiha har zuwa suratul nas muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan karatu da suka yi ya zama musu alkhairi Allah subhanahu wataala ya sa sun yi na tsoron Allah Allah ya sa alqur'ani ya cece mu da su ga baki daya Allah subhanahu wataala ya sa alqur'ani ya zama hujja a gare mu da su ga baki daya ba hujja akan mu ba dan uwa masu albarka alqur'ani mai girma shine littafin shari'a da Allah subhanahu wataala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya zo ya fitar da al'umma daga duhun jahilci zuwa haske na ilimi daga duhun kafirci zuwa haske na imani daga duhun fasikanci zuwa ga haske na da'a alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwa lallai wannan alqur'anin yahdi yana shiryarwa lil lati hiya aqwa zuwa ga abinda shine yafi zama daidai idan aka bi alqur'ani to babu karkacewa Allah madaukakin sarki a wani wajen yana cewa kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka domin ka fitar da mutane daga duffai na jahilci da duffai na kafirci da duffai na fasikanci da duffai na bata zuwa ga hasken ilimi da hasken imani da hasken addini da hasken da'a da hasken jaruwa a lokacin da al'umma ta yi ruku da alqur'ani mai girma to Allah subhanahu wataala yayi alqawarin zai dora ta akan hanya madaidaiciya ba za ta samu dimuwa ba abinda ke sheda ga wannan tarihi mutum ya koma ya ga yadda al'ummar larabawa suke kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin kuma Allah subhanahu wataala ya sauka masa da alqur'ani mutane ne waɗanda suka kasance masu zaluntar junansu wanda ya fi ƙarfi ko shi ne ke da mulki suna da ƙa'ida a lokacin suna cewa al-mulku liman qahara wato mulki na ga wanda ya samu rinjaye babba ya zama ya danna ƙarami rayuwa ce suke yi ta maguzanci babu tsari na aure ingantacce sai ɗaiɗaiku daga cikin gidaje ake samun wannan a wannan lokacin shan giya ado ne idan mutum ya yi babban bako to abinda zai fara gabatar masa shine giya mutane ne waɗanda suka kasance rayuwarsu ba ta da tsari amma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi cikin shekaru 23 Allah subhanahu wataala ya shiryar da waɗannan bayi nasa sun dawo kamar mala'iku ne suke tafiya a ban ƙasa sakamakon shiriya ta alqur'ani mai girma alqur'ani littafi ne mai albarka Allah subhanahu wataala ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab littafin alqur'ani littafi ne mai albarka abinda ake ce ma albarka shine alkhairin abu ya tabbata kuma ya yi ta karuwa shine ake ce mishi albarka to alqur'ani littafi ne mai albarka duk wanda ya ruku da shi Allah subhanahu wataala zai sanya masa albarka ba shi ba tabewa rayuwarsa ta duniya za ta yi kyau za ta yi daɗi sannan kuma ya tafi ya samu rayuwa ta har abada ita ce rayuwar lahira domin yana ɗaya daga cikin waɗanda za su shiga aljanna da farko-farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar mahaddacin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar gobe alqiyama yuqalu liqari'il qur'an za a ce ma makarancin alqur'ani ikra wa rattil warqa kama kunta turattiluhu fid dunya. Za a ce masa kai ta karatu kana hawa benayen aljanna, kai ta hawa gwaggudan iyakar inda hadda alqur'anin ka ta tsaya, to gwaggudan inda denan ka zai tsaya kenan. Ashe wanda ya haddace izifi biyu yafi wanda ya haddace izifi daya, wanda ya haddace izifi uku yafi wanda ya haddace izifi biyu, haka wanda ya haddace izifi 20 yafi mai 10, mai 30 yafi mai 20, mai 40 yafi mai 30, mai 50 yafi mai 40, wanda kuma ya cika gabaki daya haddace izifi 60 to yafi shi. Shine al-Imam Shatibi rahmatullahi alayhi yake siffanta makaranci al-Qur'ani mai girma, yake cewa wa haythul fata yarja'u fi dhulumatihi min al-qabr yalqahu sanan mutahallila hunalika yahmihi maqilan wa rawdatan wa min ajlihi fi dhirwati al-'izz yudtala yunashidu fi irdha'ihi li habibihi wa ajdir bihi su'lan ilayka muwassala hani'an mari'an walidaka 'alayhima malabisu anwarin min at-taj wal-hula فما ظنكم بالنذل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. ينا صفا تمكرا شن القرآن يكي شوا تندق كبير ألوك شندعك سن يمتم دي حدش القرآن أشن كبير الذي أكبر يده خوبة تنبي متم با ياسن كبير زي زمينا لده. Yaya kake ganin duhu idan ka shiga daki baka bude window ba kuma babu fitila? To kabari babu kafa kwara ɗaya da ake bari domin ka sha iska, babu kafa kwara ɗaya wacce za a iya sa allura ta shiga ciki, in aka ganta sai an toshe ta, kaga babu haske kenan a cikin kabari. To amma idan mutun yayi ruku da alqur'ani ya haddace shi yana shiga kabarinsa yalqahu sanan mutahallila, anan ne alqur'ani zai zo masa ya haskaka masa kabarinsa, alqur'ani ya zo masa cikin kalli da kulliya ya ce ka girmama ni a duniya, ka kasance aboki na, ka rike ni a matsayin aboki, kana karanta ni, kana aiki da ni, to ni ma shine yanzu Allah subhanahu wataala wanda shine yayi magana da ni ya sanya ni yanzu in zama abokin zaman ka a cikin wannan gida naka na kabari. Hunalika yahnihi maqilan wa rawdatan wa min ajlihi fi dhirwati al-'izz yudtala, a wannan lokacin ne alqur'ani zai zama yana ma makarancin alqur'ani marabalale, sannan ya sa shi cewa yayi baccin rana ya huta, sannan kuma zai shimfida masa dausayi. Rayuwa ce dadi a cikin kabari, sakamakon me? Sakamakon abin da ya kasance yana yi na ruku da alqur'ani a duniya. Shine sai ya ci gaba da cewa a lokacin da za a tashi a filin tashin alkiyama, to iyayen mahaddacin alqur'ani da babarsa da baban shi za a sanya musu tajin min at-taji wal hula, za a sanya musu kandi in wanda ake sa ma babban sarki, sannan za a sanya musu kayan asin, wato za a musu kulliya. Hadisin yana da rauni kamar yadda malaman hadisi suka yi bayanin sa, amma babu laifi a yi bayani akan a yi bayani da shi. Aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai iyayen wannan mahaddacin su tambaya su ce ya Allah wani me muka yi da ka bamu wannan matsayin, ya Allah me muka yi da ka bamu wannan matsayin, gashi ka sa mana kaya na alharini, mun ci kwalliya a filin tashin alkiyama, filin da ya kasance na tashin hankali, ya Allah wace irin daukaka ce wannan kamana, me ye dalilin yi mana wannan daukaka ya Allah? Sai Allah subhanahu wataala ya ba waɗannan iyayen amsa, sai ya ce sakamakon ɗanku ya haddace alqur'ani, ku kuka taimaka masa, kuka tallafa masa a rayuwa ko da ba kuka karantar da shi ba, amma kun dauki nauyinsa wajen yin wannan karatun, to shine na saka muku. To shine sai al-Imam Shatibi sai ya dawo sai ya ce to fa ma zannukum bin najli inda jazaihi, idan amma iyayensa haka, to to shi wanda ya haddace shi kuma me kake tsammanin sakamakon sa me sakamakon shi sai yace ulaika ahlullahi wa safwatul mala ai mahaddatan alqur'ani mai girma sune mutanen da suka kasance mutanen Allah kuma sune zababbu a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala ulul birri wal ihsani was sabr wat tuqa sun kasance sune ma'abuta juriya da kyautatawa da tsoron Allah da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala so daga ɗan uwa alqur'ani mai girma ba wanda ya taba ruku da shi ya tabi babu yadda zakai kai ruku da littafin Allah Allah ya walakanta so daga mahaddacin alqur'ani wani mutum ne babba wani mutum ne mai daraja kai hatta gawan mahaddacin alqur'ani ta fita wanda bai haddace alqur'ani ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da aka yi yakin Uhud aka kashe masa sahabbai guda 70 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rike hada sahabbansa mutum biyu mutum uku mutum hudu a kabari daya idan aka haka ma keken kabari aka zo da gawawaki za a sa su sai manzala sa mai tambaya sai ya ce ayyuhum kana akthar akhzan lil qur'an wane ne a cikin su yafi ruku da alqur'ani fa idza ushira lahu qaddamahu fil lahad idan aka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi to shi manzon Allah sama zai sa a uwar daka mun san cewa kabari ai yana da falo yana da uwar daka to wannan uwar dakar anan za a sa mahaddacin alqur'ani wanda kuma bai haddace alqur'ani ba sai a sa shi a fala kaga hatta gawan mahaddacin alqur'ani tafi ta wanda bai haddace alqur'ani ba ɗan uwa masu daraja ana yin hadda alqur'ani da karatunsa saboda manufofi ba haka nan kawai mutum zai haddace alqur'ani ba abu na farko shine mutum yana hadda alqur'ani saboda alqur'ani magana Allah maganar Allah kuma fifikonta akan sauran maganganu kamar fifikon Allah ne akan halittunsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fadi a cikin hadisi ingantacce yake cewa wa fadlullahi wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqi fifikon dake cikin maganar Allah akan sauran maganganu da ba na Allah ba to kamar fifikon Allah ne akan halittunsa so daga ya kai mai son ka haddace alqur'ani ya kai dan uwa mai karatun alqur'ani kai hadda alqur'ani a matsayin kana hadda ne a matsayin ka haddace maganganun Allah a matsayin maganar da tafi kowace magana daraja abu na farko ce na biyu ana yin hadda alqur'ani saboda me saboda a samu daraja da ake samu a lahira idan an yi hadda alqur'ani kakkai hadda alqur'ani dan kai musabaka kakkai hadda alqur'ani dan a baka wani abu na sakamako a duniya wanda yake mai karewa Allah subhanahu wataala yana fada mana darajar mahaddata alqur'ani yana cewa thumma awratna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka gadar da littafinmu ga bayinmu waɗanda muka zabe su amma sun kasu gida nawa sun kasu gida uku daga cikinsu akwai zalimun li nafsihi akwai mutumin da ya haddace alqur'ani ya iya karatun alqur'anin amma kuma baya aiwatar da alqur'anin nan yadda aka buƙace shi ya aiwatar da shi shine zalimun li nafsihi ga karatun amma kuma ayyuka kashi akwai matsala irin su ne a zariya muke ce musu ga sani ga shagala ga sani ga shagala an yi haddar amma kuma ba za ka ga alamar ta a aikace ba to ba a san mahaddacin alqur'ani ya zama haka na biyu wa minhum muqtasid akwai kuma wanda ya kasance shi tsaka tsaki ne daga cikin tafsiran da malamai suka yi ma al-muqtasid suka ce yuqimul fara'ida amma wa yudhayyi'un nawafil mahaddacin alqur'ani ya kasance ga hajjar ya tsara farillai amma kuma baya nafilai duk sallolin farilla yana yin su amma baya qiyamul layl an tambayi babban malami al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi aka ce rajulun hajiza alqur'ana lakin la yaqumu bihi laylan shi ga wani ya haddace alqur'ani amma kuma me baya qiyamul layl da shi in dare kai sai kwanta yi tabbacin shi baya sallar dare sai al-imam al-hasan al-basri sai yace zaka alladhi bala ash-shaytanu ala ra'si yace wannan shine wanda shaytan ya bawali a kansa ka haddace alqur'ani amma baka sallar dare to kaga wannan shine muku tafi nauqulsu shine wa minhum sabiqun bil khayrati bi idnillah zalika huwa al-fadl al-kabir na ukun su shine wanda ya kasance mai rigegeniya a cikin alkhairai sai Allah ya ce wannan shine ita ce falala wacce take babba ka zama ga hadda alqur'ani kai kuma ka tsaya tsayin daka wajen tsara dokokin sa shi yasa wani mai hikima yake cewa ya hafizal qur'ani lasta bihafizi hatta takuna lima hafizta mutabbiqa yace ya hafiz alqur'ani ko ya hafiz alkitabi ya wanda ya haddace alqur'ani lasta bihafizi ba za a kira ka da mahaddaci ba hatta takuna lima hafizta mutabbiqa har sai ka kasance mai aiwatar da abin da ka koya ka haddace shine sai yake cewa ma da yufiduka an tusamma hafizan wa kitabu rabbika fil fuadi tamazzaqa yace ma la yufiduka an tusamma hafizan me fa'ida a rika ce malaran ma ka haddace alqur'ani amma wa kitabu rabbika fil fuadi tamazzaqa amma kuma littafin Allah ya kakkece a cikin zuciyarka ba za a ga tasirin alqur'ani a tare da kai ba ashe ana yin hadda alqur'ani domin me domin jaran hali shi yasa سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كشوا ينبغي أن يرى حافظ القرآن قائما بليله متواضعا بنهاره يا كماتا دددري أجمع حدش القرآن يا تاش رأيوا ستابا بنت لوند بحدش القرآن ya tashi yana bauta ma Allah subhanahu wata'ala da daddare sannan da rana in an ganshi ya zama mai tawadu ba a buƙatar mahaddacin alqur'ani ya zama mai girman kai ya zama wanda baya girmama mutane ya zama wanda baya ganin kimar mutane ana buƙatar haddada mutum yayi to a ganta a aikace lokacin da mutum ya haddace alqur'ani ko tsammani ake yi ya zama bawan Allah Ibn Mas'ud dai radiyallahu anhu yake cewa kunna nata'allamu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khamsa ayati yace ayoyi biyar muke koya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aya biyar sahabban annabi sama da ayoyi biyar suka rika hajja sannan haddar da suke yi suna koyan hajja su haddace sannan kuma suna koyan sanin ma'anonin alqur'ani sannan kuma suna kokarin aiki da abinda suka koya a cikin alqur'ani ibnu mas'ud sai yace fa ta'allamna al-ilma wal amala ma'an sai muka koyi ilimi da aiki tare sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san bambanci tsakanin wannan a ce alaramma bane da wancan kuma a ce a'a shi kuma masanin fiqh ne a'a su sun hada komai duka shi yasa a lokacin su idan aka ce wane masanin alqur'ani ne to jakashi cike take da sanin abin da duk yake da alaka da alqur'ani mai girma in ka zo ka gwada haddasu zaka ji su janja idan ka zo bangaren abin da ya shafi sanin ma'anonin alqur'ani da fitar da hukuncen da suke cikin alqur'ani za ka je su danjar idan ka zo bangaren aiki za ka zo ka tarar da su shi ma danjar abinda duk alqur'ani mai girma yake aiwatarwa abinda duk alqur'ani ya umarni da shi to shi suke aiwatarwa a rayuwar su dan uwa masu albarka abu na gaba da nake son in yi magana akai shine jawo hankali a game da mahaddata alqur'ani da kuma irin halin da muka tsinci kanmu a cikin sa a yau muna cikin wani yanayi da burin iyaye shine ɗayansu su yi hadda alqur'ani an ce musu duk wanda ya hadda alqur'ani to kwakwalwar shi za ta bude to kada ka sa ɗanka ya hadda alqur'ani don wannan manufa wannan ba manufa hadda alqur'ani bace ba a hadda alqur'ani don ɗanka kwakwalwar shi ta bude sai ka kai shi ya medicine ko ka kai shi ya engineering ba shi bane manufa alqur'ani haddarsa manufarta ta wuce wannan waɗancan wasu daga cikin manufofi da muka faɗa to sune ya kamata a kalla a lokacin da ake son a sa ma yaro ya haddace alqur'ani abu na farko wannan ya shafi kowa duk mutumin da yake son ƴaƴan shi su haddace alqur'ani kuma hadda ta kyau malamai suka ce abu na farko shine shi ma ya zama mahaddaci idan bai zama mahaddaci ba matarsa bata zama mahaddaciya ba to su zama su riƙe alqur'ani sosai ya zama alqur'ani ya zama shine abokin firarsu yanzu kowannen mu ya tsayaye ma kansa hisabi da muka zo wannan taron tsakani da Allah daga asuba zuwa yanzu ka karanta alqur'ani aya nawa to abu na farko ce sannan abu na biyu su iyayen da shi wanda zai yi karatun su kyautata niyyarsu ya zama suna son ɗansu yayi wannan haddan ne dan Allah kuma su sa masa wannan manufar a cikin zuciya domin niyya ita ce asalin komai idan niyya ta inganta to aiki zai zama ya inganta idan aka samu tasgaro a niyya tun daga farko to tun daga nan aiki ba shi amma ko da aiki ya samu tasgaro ya samu matsala a lokacin da ake yin sa to kyakkyawan niyya ita ce za ta zama Allah subhanahu wataala ya kalla sai ya tumfaye aikin da shi shi yasa suke cewa niyyatul mu'mini khayrun min amali niyyar mu'mini ta fi aikin sa bayan an kyautata niyya domin hadda alqur'ani to sai kuma taimaka ma yaron da abin da duk zai taimake shi a game da haddarsa malamanmu magabata iyayensu su suke kama hannunsu su je su kai su gaban malamai wannan ya shafi hadda ƴaƴan sarakai sarki Harunur Rashid babban sarki daga cikin sarakuna da aka yi na duniya cikin sarakunan musulunci yana da ƴaƴansa guda biyu da al-amiru da al-ma'mur haka ya kama hannunsu ya kai su wajen babban malami al-imam abdul malik ibn quraib bin al-asmuri yace allimhuma wa addibhuma yace ala gafata malam kaka kalli girmana a matsayina na farki ƴaƴan nan nawa ka ba su ilimi dan Allah sannan kuma ka musu tarbiyya ka koya musu alqur'ani mai girma ka koya musu ilmomin da suke da alaka da alqur'ani mai girma sannan kuma ka koya musu tarbiyya kai ya zama kawai tsabagen alqur'anin kawai suka iya za su rera shi ri amma kuma halayensu ba irin na alqur'ani ba sannan manya-manyan malamanmu da muke jin tarihinsu iyayensu su suka rika ɗaukarsu suna kai su الإمام مالك رحمة الله عليه ما مرس تكام حنن ستكيش وجنب الضمى لبنسى ربيعة الرأي تتشي مسى علمه وعجبه شعال قافة مالا كان تدت أن الناوكم كمسى تربية وابنوك تينا إلا يس زمى سنقلا دكاراتين يا غنس أبنك كيشيني ka dauki ɗanka ka kai shi makarantar boko wacce za ka riƙa cancara kuɗi dubbanni kafin matam ya shiga ka talle ka riga ka biya ta banki amma makarantar islamiya ko makarantar hadda a ce sai an koro danka wani malami daga cikin malaman islamiya yana ban labarin yake cewa sun gamu da wani uba yake ce masa ba ku zo kun biya kudin makaranta ba sai ce ai ba mu ga an koro yaran bane shi yasa algafata mala wai sai an koro ƴaƴan daga gidan daga makaranta sannan za su fahimci cewa lokacin biyan kudin makaranta yayi wannan gurguwar fahimta ce abu ne ne hadari a game da mu'amala da addinin Allah subhanahu wataala ya kamata addinin Allah da duk abin da ke da alaka da shi musamman littafin Allah to ya zama shine abin da za a gabatar da shi akan komai sai ya ci ya rage sannan za a ba sauran ba sai an ci an rage sannan a ba shi ba wannan ita ce ka'ida sannan bayan haka daga cikin abin da ke taimaka ma mahaddacin alqur'ani shine ya kasance kullun yana da alwirdul yawmi duk mutumin da yake son ya hadda kuma hadda shi ta dawwama ta zama mai ƙarfi to wajibi ne ya sa ma kansa ka'ida yadda ya san yana da ka'idar cin abinci ko fiye da haka ko ka'idar da likita ya sa mishi ta shan magani to haka ya kamata ko fiye da haka ya zama ya sa ma alqur'ani ya zama idan ya san bai yi wurdin sa na yau ba to in gobe ta yi ya biya bashi in ya sa ma kansa kullun zai rika muraji'ar izifi biyar ne sai ya samu tasgaro bai yi ba ya samu damuwa bai yi ba to ya dauka cewa gobe izifi goma zai yi sakamakon wannan tasgaran da ya samu na yau bai yi ba to gobe ya tumfaye ya rama wannan yana taimaka ma mutum wajen hajja sannan abu na biyar na shida da ke taimakawa wajen hadda shine sanin ma'anoni mahaddacin alqur'ani ko mai hadda alqur'ani yana da kyau yayi kokarin sanin harshen larabci da kuma sanin ma'anonin abin da yake karantawa na alqur'ani tabbas yana taimakawa mutum ana bada labari mai ban dariya wani ba kauye ba larabe yazo wucewa sai yaji wani mutum yana karanta alqur'ani sai yake cewa was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kataba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim haka ya karasa sai balagaban ne yace a'a shi bai haddace alqur'ani ba balagaban kauya sai yace wannan ayat daga ji ba haka take ba tace saraka yace saraka فقطع يده وغفر له ورحمه لا يمكن yace wadannan abubuwan guda hudu su faru ba zai yiwu ba yayi sata an yanke mishi hannu sannan a ce an gafarta mishi an ji kanshi sai yace ba karshen ayan nan ba kenan sai wani alaramma yazo wucewa sai yace musulmi me kuke yi sai yace ya karanta wata aya ce alqur'ani yana cewa was-sariq was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kataba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim nace ba haka bane yace kwarai ba haka bane sai yace ai karshen ayar wallahu azizul hakim yace yauwa ni dai na sani lamma taraka faqata yadahu to ai azza wa hakama yace tunda kaji an ce yayi sata kuma an yanke mishi hannu to ba wanda zai masa wannan hukunci kun ba mabuwaye mai hukunci ba to kaga ashe sanin ma'anonin alqur'ani yana taimaka ma mutum wajen tabbatar hajjarsa sannan daga cikin abin da ke taimaka ma mahaddacin alqur'ani akwai aiwatar da abin da alqur'ani ke umarni da shi tabbas akwai alaka tsakanin hadda alqur'ani da kuma tsara dokokin Allah malaman mu sun kasance suna cewa mutumin da ke saban Allah to ba a tsammanin hadda alqur'ani ta tabbata a zuciyar shi ko da ya haddace to haddarsa ba za ta zama hadda mai albarka ba akwai alaka mai tsanani a tsakanin hadda alqur'ani da kuma tsara dokokin Allah a lokacin da mahaddaci alqur'ani ya kasance mai tsara dokokin Allah to a daidai wannan lokacin hadda shi za ta fi zama domin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya saukar da shi ne dan ayi aiki da shi ba ai ta karantawa ba nasiha ta ta gaba ita ce ga iyaye a kebe iyaye mun fara faɗa muku cewa akwai nauyi mai girma a kanku na kula da karatun 'ya'yanku ba kawai in ka iya biyan kudin makaranta ba shikenan a'a ka kirkiran makanka ko ki kirkiran makanki wani tsari na za ku rika zama da ke da ƴaƴanki ko da kai da ƴaƴanka a cikin gida kuna tilawa alqur'ani gabaki ɗayan ku ko da kai baka haddace ba su dauko suna yi kai kuma ka buda alqur'ani kana yi manya da yawa musamman maza Allah ya shirye mu mun fi kowa kin koyan karatun addini ban sani ba Amina amu dai a Zaria babu makarantar mazan aure ba makarantar mazan aure ko an kafa ta mutuwa take amma akwai makarantun matan aure ba makaranta ba idan an kafa majalisi a masallaci akwai tsare-tsare yanzu da mahaddata alqur'ani suke da shi bayan sallar asubahi ko tsakanin magriba da isha'i sai su zauna suna biya ma mutane alqur'ani duk inda kaje ka dawo kaje office ka dawo kaje kasuwa ka dawo kaje kwadugo ka dawo sai ka zo ka zauna da alqur'anin ka ana biyawa a masallaci wallahi ba za ka dau wani lokaci ba za ka yi mamaki kaga yadda karatun qur'anin ka zai jawo to wannan ya zama wani signal ga ƴaƴanka cewa ashe abin nan da suke ba abin wasa bane bari su kare himma sai ya zama gidanka ya zama gidan alqur'ani gidanka ya zama rayayye baka bukatar wai kai sabon gida ka je ka ga yato wasu kace wasu soke ma alqur'ani ana karanta alqur'ani a gidanka tsohon gidanka ana karatun alqur'ani in ka koma sabon gidanka za a ci gaba da karatun alqur'ani kai kana karantawa matarka ko matanka suna karantawa ƴaƴanka suna karanta alqur'ani sannan kun sa ma gidanku hirbi kun sa ma gidanku kariya daga shedanu shedanu ba za su shigo gidanku ba ba za a rika samun tashin tashina da fitunu a cikin waɗannan gidajen naku ba saboda ka iyaye wajibi ne akan mu gabaki ɗayan mu mu zama mun kula da alqur'ani kira zuwa ga hukumomi hukumomi nauyi ne akan su yadda suke kula da makarantun boko to su zama sun kula da karatun addini domin ka'ida a musulunci ita ce mu rayuwar lahira ta fi mana ta duniya yadda ake kula da makarantun boko to haƙƙi ne na hukumominmu su zama suna kula da makarantun addini wannan zai taimake su wannan matsaloli da ake fama da su na insecurity a ƙasa wannan zai taimaka wajen dakile su babu yadda za a yi mutum ya karatun alqur'ani mai kyau da tarbiyya ya dau makami yana kashe wai ba zai ga dukiyar wani ya dauka ba alqur'ani ya hana shi ba zai sace wani ya je ya kulle shi a wani waje ko ya kai shi sun kurmin daji ya ce sai an biya kuɗi kaza sannan zai sake shi ba mahaddacin alqur'ani ba zai yi ba kuma abinda ke faruwa na sheda ana kama mutanen da suke sace mutanen nan ana fira da su wani ya ce shi musulmi ne a ce ka iya fatiha ya ce bai iya fatiha ba mutumin da bai iya fatiha ba to duk abin da kake tsammani na saban Allah zai yi abin da ya wuce kidnapping zai yi abin da ya wuce banditry zai yi duk wani abu da ka sani na saban Allah wanda bai karanci alqur'ani ya fahimci shi ba to zai iya aiwatar da shi to hanya ta farko da gwamnati za ta yi amfani da ita wajen maganin insecurity ta inganta makarantun addini idan ma ba a yadda ba to a yi a matsayin gwaji a gwada a gani a ga irin sakamakon da za a samu a ƙarƙashin haka wajibi ne da iyaye da gwamnati su kalli irin makarantun allo da ake yawo da yara a ɗauke su daga wani gari zuwa wani gari a tsaya a kalli wannan abun fitina ne babba da ke fuskantar duk inda yaro yake zai iya karatun alqur'ani in kuma har an ce za a ɗauke shi a kai shi wani waje domin ya karatun alqur'ani to a tsaya a inganta wannan abu tsarin karatun allo da nake da shi a shekarun baya ba irin na yanzu bane a tsarin da ake da shi da malami mai tsangaya ala ramma zai zama yana da almajiransa mutanen gari su suke ɗaukan nauyin rayuwar shi da kuma rayuwar waɗannan almajiran nasa saboda ba za su je suna bara ba za su je suna yawo ba za ka gansa a tasha ƙazan ƙazan ba ba za ka gan su idan an aje abu su sai su dauke mu mutane ba ba za ka gan su sun je sun tsaya wajen da ake sai da television su tsaya an sa a musu kida suna rawa ba almajiran da ba su haka abubuwa suka zo suka lalace kowanne daga cikin mu ya bada gudunmuwa a wajen lalacewa waɗannan al'amura mu ji tsoron Allah waɗannan yaran da ake dauka su ake kai su almajiranci nan da shekaru ba za su zama mana alkhairi a cikin kasan nan ba a inganta waɗannan abubuwa ayi abin da ya kamata wajen kula da waɗannan yara iyayen su su Allah ya fara dora ma nauyin su kula da su gwamnati ta kula da waɗannan iyayen ta ba su dokoki da ka'idoji sannan ita kuma ta shigo ta bada gudunmuwarta ta yi tsari mai kyau ta yadda insha Allah ta'ala waɗannan yaran da ake koya musu karatun alqur'ani za su dawo nan gaba su zama wani abu kuma su zama alkhairi ga al'umma amma idan aka kyale su aka bar su to Allah kadai san abin da zai faru nasiha ta gaba ki dai ga al'umma kowa daga cikin al'umma wajibin sa ne ya san wace irin gudunmuwa yake ba alqur'ani mai girma wace irin gudunmuwa mutum yake ba alqur'ani wani irin matsayi ya ba alqur'ani kowanne ne ma kansa hisabi idan muka yi wannan muka rike alqur'ani mai girma to da izinin Allah wannan halin da muke ciki mara dadi Allah subhanahu wataala zai yaye mana shi domin ka'ida Allah ita ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza ma mutane wani yanayi da suke ciki har sai idan su suka tashi suka canza shi yasa yace qul i'malu ku tashi ku yi aiki a tashi ayi aiki in akai aiki Allah subhanahu wataala zai iya kawo mana da wannan yanayin da muke ciki mara dadi mu dawo mu ci gaba da rayuwa mai dadi da izinin Allah subhanahu wataala mahaddata alqur'ani da waɗanda suka sauke alqur'ani ina muku fatan alkhairi ina muku fatan alkhairi ina addu'a Allah subhanahu wataala ya sa yadda kuka haddace alqur'anin nan ya zama ya amfane ku da al'umma gabaki daya Allah madaukakin sarki ya sa ku zama taurari na shari'a ga al'umma ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka waɗannan mahaddata alqur'ani ka ba su dama ta iko su ci gaba da karatun addini su fahimce shi har su zama wani abu waɗanda ba su haddace ba suka sauke muna musu fatan su ma su zo su juyo su fara hadda har su haddace alqur'anin gabaki daya Allah subhanahu wataala ya sa alqur'ani ya cece mu gabaki daya Allah ya albarka a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wataala ya sa yadda aka fara wannan taro lafiya to a gama shi lafiya kowa kuma ya koma gidansa lafiya abubuwan da suke faruwa da mu a ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba gwamnati iko na shawo kansu Allah ya taimaki shugabanninmu Allah ya musu jagoranci dukkan wanda ya bada gudunmuwa wajen wannan taro ya tabbata Allah ya saka mishi da alkhair Allah ya sa shi shiga cikin tutan mahaddata alqur'ani a ranar gobe alkiyama ina godiya da wannan dama da aka bani wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh